Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan take haƙin dan Adam. A yau za mu kawo kashi na ƙarshe kan takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin Goja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gunar. Tun bayan fitowar labarin mutuwar mai martaba sarkin Gobir Alhaji Isa Muhammad Bawa. Iyalai da ƴan uwa da kuma mutanen gobir ke roƙon hukumomin Najeriya da su taimaka su nemo inda gawo marigayin take don a yi mata jana'izar da ya kamata. Tare da neman ɗaukin shugabanni da samar da tsaro a yankunan gobir domin har yanzu a tabakinsu suna fama da sassacen mutane domin kuɗin fansa. Kabir da ɗa ne ga marigayi sarkin gobir kuma lokacin da ƴan bindiga suka sake shi duniya ta gan shi a kan gadon asibiti. Yana cewa ya jirga bakin ƴan bindiga cewa ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza ne. Ya bada kungiyar naira miliyan 5 don sace sarkin da ya sanadiyar mutuwarsa. Ga abin da dan uwa ga marigayin Muhammad Sha'ibu Bakoi ya shaida wannan fili.
Muhammad Sha'ibu Bakoi shi dan marigayi da aka sace su tare. Ya fito kwanakin mun ganshi kamar a gadon asibiti. Shi yanzu yana ina.
To banda takamaiman bayani na inda yake. Sani na dai yana a asibiti. Kuma na ji asibiti aka ce baya asibiti maganganu sun zama kala biyu wasu su ce yana Abuja wasu su ce kuma ban san inda yake ba amma har ya zuwa yau a hukumance wallahi bai iya ce maka ga inda shi Kabiru yake wanda yake zama mahaifi yake a garin domin kanin mahaifi na ji
karshe akwai abubuwan da ya faɗa
na
da zargi kan da dan majalisa Aminu Boza da ya ji yanta da suna magana kai koda ba dukan fiya ka dauki magana
Allah nasulu shi dai yazo maganar da ya fadi jiya an fade ta ga bayanin da ya kai ba ya ce yana zargin honorable Aminu Boza ba da kashe sa aka ce mai jin shi abinda Kabiru ya fadi cewa su ɗan ta'adda su ɗan bandikin sun gaya mishi cewa honorable Aminu Boza shi ya ba su kwangila domin su kashe sarkin gobir kuma ya ba su kuɗi naira miliyan 5 to kaga shi yana daidai ta wani bangare ya faɗi wannan magana domin bai da sanin gaibu ga wannan al'amari abinda suka faɗa mishi idan ya zo yana cikin hirgici ko wani magagi na ban tsoro dole ga duk wanda ya rasa mahaifi irin wannan kowane iri ne ma mahaifi ka rasa mahaifi ne kuma bayanin duk da ya to daga mutanen nan idan aka ji shi tire-tire in ma gaskiya ne in ƙarya ne ita hukuma ta san hanyoyin da za ta bi domin ta gano maganar da Kabiru ya gaskiya ce ko kuma ƙarya ce domin a ƙasar nan na sani duk wanda ke iya riƙe waya ya yi magana da ita komai matsayin shi akwai hayar da ake bi a samu bayanai na gaskiya irin abubuwan da yake tattaunawa da kowa yake magana a ƙasar nan so kaga ni bai iya cewa wannan magana da Kabiru yayi gaskiya ce sannan bai iya cewa magana da Kabiru yayi ƙarya ce ƴan ta'adda suke yi amma abinda dai an roƙon mu muna roƙo ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da su kungiyar TDE cewa muna roƙon su kada su bari wannan abun ya zo a haka kuma ya tafi a haka domin idan ƙasar nan ta zama ana iya yi ma sarakuna irin wannan al'amari a sha lallai ba a ɗauki mataki ba to wallahi har su shugabannin na siyasa da suke ganin suna bisa madadin iko sai an waye swahiya wallahi sun yi ta kansu
Muhammad Sha'ibu ko ta kungiya da ka ambata ban ji ta sosai ba wata kungiya ce ba
kungiyar GDA ne Gobir Development Association
na'am na gane
ita kungiyar su wani gobiri da ke cikin wannan fadin kasar nan ta Najeriya da wajen Najeriya domin kungiya ce wadda tana da ƙarfi sosai kuma duk inda gobiri yake a kasar nan yana biyayya ga wannan kungiya to kaga su wannan aikin yara ta kansu kuma su muke kallo matsayin mummuna matasa a ƙasar gobir da daular gobir su muke kallo mu ga wani mataki za su doka kuma wani bayani za su fito su yi ma al'umma game da halin da ya samu wannan daula ta gobir kuma mutane na jiraye da su su ina ganin ko a kafafen sada zumunta suna maganganu na rashin nuna jin daɗin su da rashin doka irin matakin da ya kamata wannan kungiya a ce ta yi tun farko wannan al'amari har zuwa kasancewa wannan abun da ya faru.
Kamar da yadda aka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata, Aminu Bozo ya nesanta kansa daga zargin da aka yi masa, tare da bayyana wasu abubuwa da a cewarsa na daga cikin misalai da za su barranta shi da ƴan bindiga.
To, alhamdulillah, da farko dai, na gode ma Allah da yin musulmi. Na biyu kuma dukkan musulmi suna da akwai shari'a, akwai kuma tafarkin da Allah azama a kai. Wato, na yi mamaki wasu, ko da yake alhamdulillah, na ji malamai da yawa maya-maya maluma na Najeriya, na ji maya-maya mutane, maya-maya ƴan jarida sun yi sharhi bisa ga wannan abu, kuma alhamdulillah, na gode ma Allah, na farko da wannan abu ya ɗauko ya kawo min ɗaukaka, wanda bai san Honorable Aminu Bozo ba ya san shi. Magana na biyu kuma alhamdulillah, ina haka ƴan tattaunce, za ka ji mutane da yawa. Kusan kashi 95 cikin 100 alhamdulillah sun barrantar da ni. Wannan kalilan kashi 5 din sun ba ni mamaki musamman ma musulmi. Saboda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu idan aka zo da labari so ku tsaya ku yi bincike. Ku bincika ku ji labarin nan shin na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne. An sha wannan ta faru lokacin Aisha radiyallahu anha. Allah ya daidaita matan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ciki daga cikin mutanen da aka yi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zarge ta da zina wanda Allah da kai ne ya wanke ta daga wannan zargi da aka yi mata. Alhamdulillah, kusan duk muhimmancin ƴan jarida da a duniyan nan wanda ƴan hikaya kara cikin wannan ƴan jarida wanda kun san fafutukar da muke yi game da waɗannan ɓarayin wanda alhamdulillah na sha kiranka da kaina. Na isko su har Abuja, na isko su Mangadi har Abuja, mun yi shirye-shirye su daban-daban musamman ƴan hikaya lokacin da aka kashe mana jami'an tsaro 22 dama lokacin da aka fito ga kafafen watsa labarai ana cewa jami'an gwamnati sojojin gwamnati ne suka yi nasara wanda kuma alhali ko ɗanta abu ɗaya ba su kashe ba jami'an tsaronmu su ne aka kashe duji ya ɗauke bindigoginsu kuma ya kashe mana mutanenmu lokacin da aka kashe mana mutum 40 a mota tuji ya samu su wata har suka mutu ƴan hikaya na kira ta da kaina ina kuka ina ga maka abin da ke faruwa lokacin da aka kasa ba mu mota ko guda a sabon wurin local government muna cikin bala'i lokacin da har na sai mota na ba jami'an tsaro da mashin na kira ka mu yi maganganu da kai lokacin da muka je Abuja neman jami'an tsaro na kira ka mu yi maganganu da kai to kaga ina haka idan magana ta fito daga maƙiyinka to ya kamata ka tsaya ka bincika ka ji shin ya mutumin ne yake da wani na biyu alhamdulillah har cikin adawan mu wanda annaban miji mabambantan siyasa mu suka su dani sharhin da sun kai daban-daban ga radio da social media wanda sun tabbatar da cewa Honorable Aminu Bozo bai wannan abun saboda shi ke fada da wannan abun Aminu Bozo shi ke fidda duke shi da basuwa domin wannan abu ya kare Honorable Aminu Bozo ni ne mutum na farko da ya fada kai ya ziyara ga ƴan gudun hijirar mu wanda barayi suka ɗaiɗaita suka raba da gidajensu wanda hannun da ya ci gwamnan maraɗi alhamdulillah muka haɗu na kai musu abinci na ba da kuɗi na ce a musu tanti-tanti a yi musu a ba su magunguna to kaga alhamdulillah na gode ma Allah na biyu kuma ni ne mutum na farko cikin ƴan majalisar dokoki wanda ba su yarda a yi sulhi ba tun lokacin waccan gwamnati an nemi a yi sulhi wanda ni Aminu Bozo na ce ba yarda a yi sulhi da ɓarawo ba saboda ɓarawo bai da mutunci ɓarawo bai da mutunci ɓarawo bai da imani duk mutumin da ka iya ƙoni duk mutumin da ka iya samu kare mutum 40 da mota alhikaya ya kashe su mace mai ciki cikin ta ya ɓare mai yaro ƙarami a samu matsala yaro ƙarami ya mutu a zo a tabbu sun zo kaso goran yau sun kashe mutum 120 rana ɗaya sun zo unguwar lalle sun kashe mutum 50 sun zo different wurare sun zo gariki masawa dan ado sun kashe mutum 74 rana dai kuma irin wannan mutane suke yawa cewa zuwa ya sulhu da su kaga wannan abu ba abin da ya kamata bane to kaga bai kamata a ce ni iri na in ce jagoranci sulhu da wannan mutane
Masuraro shirin ciki da gaskiya na nika sakon ta'aziyya ga daukacin iyalai da ƴan uwa da dukkan gobirawa ga wannan babban rashi na mai martaba da ya taba zukatan bayan Allah a duniya Allah ya ji kansa ya gafarta masa haka kuma shirin na kira ga masu ruwa da tsaki da su gudanar da binciken kisan jilla da kuma inda gawar marigayin take domin a nika ta ga masarautar gobir tare da daukan matakan da suka dace ga duk wanda aka samu da hannu Sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu amaradin Nasiru da Melin Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.